wasallam shekara 444, wanda kuma ya dace da 2/3 ga watan 4 hijiran miladiya 2022. Ci gaba da karatun mana tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Idan ba manta ba, muna cikin suratu Qaf. Jiya mun karanta aya ta 1 da 2, wanda za mu sake karanta su a yau sai mu ci gaba. Kuma akwai tambaya guda 2 ko kuma tambaya guda 1, dai kuma tambaya ce ta jiya, dangane da wanda ya tambaya game da in ana sallar Juma'a aka dauke wuta. To an so a dan summarizing, tun an yi bayani da yawa jiya, an karanto maganganun malamai, an yi summarizing din shi a yau. To ga yanda amsa yake, ga wanda ya zo masallacin Juma'a ana sallah, sai aka dauke wuta, ko kuma mata da suke bin sallah daga misali waɗanda suke makwabtan masallaci aka ɗauke wuta, ko wani abu ya faru matsala ta sifika ya mutum zai yi, dangane da sallar Juma'a, idan a raka'an farko abun ya faru a wannan lokacin sallar azahar za ka ci gaba da shi. Idan baka samu raka'a ɗaya ba, kila ana cikin tsayuwa ne a raka'an farko, ko ana ruku'u, ko ana sujjada ta biyu, bai kai ga sujjada ta ɗaya, bai kai ga ka samu sujjada guda biyu ba, a wannan lokacin idan aka samu yankewa tsakaninka da imam saboda matsalar nefa ko saboda matsalar lasifika, to kawai sai ka ci gaba da sallan azhar, kai raka'a guda 4 kenan. Amma in an samu raka'a cikakkiya guda 1, a raka'a ta biyu abun ya faru, za ka ci ga sallan ka na raka'a 1, ka samu sallan Juma'a. Ina fata an fahimci wannan abun da kyau. Wannan haka yake kuma ga duk wanda yake bin kowace irin sallah, in aka dauke wuta ko aka samu matsala ta sifika, kawai zai ci gaba da sallan shi ne. Bambancin shi ne kawai sallan Juma'a. Sallan Juma'a in ka samu raka'a 1 cikakkiya, to ka karisa guda 1. Idan kuma baka samu raka'a ko 1 ba, sallan azhar za ka yi. Ina fata an fahimta. Wannan shi ne fatawan manyan malaman musulunci, daga cikinsu akwai Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Sannan karin bayani kuma akan wannan, idan mutum ya zo masallacin Juma'a an dago daga ruku'u a raka'a ta biyu, to bai samu sallan Juma'a ba, sallan azhar zai yi. Ina fata an gane. Matukar ka zo an dago daga ruku'u a raka'a ta biyu, ka zo ana cikin sujjada ko ana zaman tahiya, kai kabbara da niyyar sallan azhar, ka bi su in liman ya sallama ka miƙe, ka kawo raka'a 4 na azhar, ka samu ladan jami'i, amma baka samu sallan Juma'a ba, amma azhar din ka ladan jami'i za a baka. Ina fata an fahimci wannan abin da kyau. Wannan shine amsar da malaman musulunci suka bayar insha Allah. Sai wata baro Allah da take tambaya tace wai ba wai bane ba, da gaske ne, saboda wai da Hausa kamar akwai shakku ne. Tace ne tana azumi, sai ta manta ta ci biredi, ta ga biredi ya bata sha'awa, ko wata layi ne ko sunan nan can tashan dukkun nan amal kuma kowane irin biredi misali, daga ya bata sha'awa sai ta guzura ta fara ci. To tana cikin cin biredi sai dan shake ta, sai ta bi shi da ruwa kuma to kaga kuma duk a cikin mantuwa ne. To ya makoma azumin ta yake, to in dai mantuwa ne na fi sabilillahi, mutum yana azumi ya manta ya sha wani abu ko ya ci wani abu, yana cikin ci sai ya tuna, ko kuma bayan ya gama ci har ya sai da kwano ya bi shi da fiye wata sai ya tuna yana azumi. To a wannan lokacin in dai mantuwa ne, babu komai akan mutum, saboda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce man nasiya na harar Ramadana, duk wanda ya mantuwa cikin Ramadan kuma da rana, fa akala aw shariba, ya ci wani abu ko ya sha wani abu nasiyan da mantuwa, sai annabi ya ce fala qada alayhi wala kafara, babu ramuwa akan shi kuma babu kafara, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, Allah ne kawai ciyar da shi ya shayar da shi, rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ai dama mantuwa ma rahama ne ai. Ina fata an gane. Allah da yasa dan adam mantuwa akwai rahama a cikin wannan mantuwa. Inda ce ba a mantuwa da duniya ba za a zauna lafiya ba. Dan wani in ya maka wani abu in banda dalilin mantuwa ai ko hanya dai ba za ku kwana da shi ba. Sai dai wani ya tafi lahira ko ba haka ba. Sannan wanda kake matukar kaunan shi mahaifi ko mahaifiya ko mata ko miji ko da ko ya da Allah yake karbar rayuwar su su rasu ayar kamanta din ma rahama ne. Ina fata an gane da Allah ya sa mana mantuwa bayan lokaci a hankali har kamanta. Amma lokacin da abun ya faru kamar zaka hukaci to Allah sai ya sanya wa dan adam mantuwa. Dama kalmar insanu wasu malaman lugga suka ce daga annasi ne mai mantuwa shine wace wa masu miyal insanu illa linasihi wa mal qalbu illa innahu yataqallabu. Ba sa mutun suna insanu ba sai saboda mantuwan shi aka sa masa insanu daga annasi. Haka al qalbu zuciya saboda tana jujjuyawa innahu yataqallabu. Allah ya sa mu dace. To a takaice da wannan shine fatawan malaman hadisi ahlul hadis. Amma malamin fiqihin musulunci wasu daga ciki irin malaman malikiya sun ce idan ka ci abinci da gangan cikin ramadan kafara zakai, idan kuma ka manta zaka rama azumi guda daya. Ina fata an gane. Saboda ko ka ji wani malami ya irin wannan fatawan kar ka dauka son zuciya ne ko kuskure ne. Daga cikin manyan magabata akwai masu wannan ra'ayin suka ce in ka manta ka ci abinci a cikin watan ramadan wannan azumin kan ya lalace sai ka rama shi guda ɗaya bayan ramadan. Amma zaka kama baki daga lokacin ka daina cin abinci. Me hujjan su suka ce hadisin ku kalle shi annabi yace ne duk wanda ya manta ya ci abinci a cikin watan ramadan babu kafara akan shi babu kuma ramako. To sai waɗansu daga cikin malamai suka ce kai in ka ci abinci ma da gangan a cikin watan ramadan babu kafara akan ka. Aka ce saboda me? Suka ce girman zunubin ya wuce ma kai kafara, kai kawai Allah ji kanka. Ina fata an gane. Kar ka ɗauka wannan kafaran kawai an yafe maka, laifin yana nan. Suna faɗa ne saboda razanar da mutum ko tsoratarwa. Har ana kawo asar na Abu Hurairah yake cewa duk wanda ya ci abinci da gangan cikin ramadan ko azumin shekara zai yi ba azumin 60 ba, ba zai rama wannan guda ɗayan da ya karya da gangan ba. Ina fata an gane. An karbo asar daga Abu Hurairah da irin wannan magana. Wallahu alam. A takaice da mutum ya kokari ya kiyaye cin abinci a cikin watan ramadan ko shan wani abun sha. Allah ya sa mu dace. To za mu karanta aya ta 1 da ta 2 insha Allahu kaman da muka yi jiya sai mu ci gaba. Mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qaf wal qur'anil majid بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
وبنجي سبحانه وتعالى يتقاف Allahu a'lamu bi muradihi. Allah shi kadai sai ma'anan waɗannan kuramin baki qaf ko nun ko yasin ko alif lam mim wannan shine masaban jamhuru. Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa, shi ya san dalilin da yasa kawo su a waɗannan wurare ko kuma yake bude waɗansu surori da shi har sura 29 wanda mun yi bayani jiya da ainihin harufa daban-daban da kuma ginin harufa ma daban-daban da mai ɗaya da mai biyu da mai uku da mai hudu da mai guda biyar kamar da muka yi bayani jiya. Amma kaɗan daga cikin abin da malamai suke kalatowa daga cikin ma'anan kawo irin waɗannan ababe Allah na kawo su ne dan kalubalantar Larabawa da suke ganin annabi shi ya tsara alqur'ani Allah sai ya ce qaf sai wal qur'anil majid qaf wannan qafun ne haka yasin ya'u ne da sinun harufa ne na yarenku to dan me ku ba za ku tsara ba yanda shi ma ya tsara qur'ani din sai Allah ya ce kul ka ce da su la yanjtama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadzal qur'an la ya'tu da bi misli walau kana ba'dhum li ba'din zahira inda mutane da aljanu kab za su taru dan su zo da alqur'ani ba za su iya ba ko da sashi na taimakon sashi Allah ya ce da shi am yaqulu naftarahu kul fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftariyat wad'u ma nisbatin min dunillahi in kuntum sadiqin cikin suratu hud ka ce da su idan kun kasance kuna kokonto ko kuna ce annabi ne kirkiro alqur'ani gaba ɗayan shi to ku ku kirkiro sura 10 kawai daga alamtar zuwa nasi kun ga surori ne guda 10 idan wani ya isa a yau ya tsara alqur'ani irin nashi koda sura 10 ne Allah ya kalubalanci duniya har yau babu wanda ya iya a wata aya cikin suratu al-baqara Allah ce qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi sura idan kun kasance kuna kokonto dangane da alqur'ani da muka saukar akan bawon mu to ku zo koda da sura guda ɗaya ne amma ina ba iya ba Allah sai ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati uquduha an-nas wal hijara wa iddalil kafirin wa in lam fa in lam taf'alu in ayau ba iya yi ba to a gobe da jibi daga ta tashin duniya ko ba wanda zai iya yi Allah ya ce wal qur'anil majid ina rantsuwa da alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsa da alqur'ani mai girma alqur'ani madaukaki littafin da ke cike da alkhairi wanda duk wanda ke neman wani alkhairi ya rike alqur'ani mai girma waje daga cikin magabata yake cewa man arada dunya duk wanda yake neman duniya fa alaihi bil qur'an ya rike alqur'ani idan lafiya kake nema ka rike alqur'ani ke sa ibn qayyim al-jawziya yace duk wanda alqur'ani ma bai warkar da shi ba to ba zai warke ba ina fata an gane amma hakan ba yana nufin karka je neman magani asibiti bane ba an fahimci wannan abin da kyau alqur'ani maganin farko da yake shine maganin cutan zuciya cuta na kafirci cuta na shirka cuta na zalunci cuta na munafunci da hasada da mugunta ire-iren waɗannan babu likitan da zai baka maganin su ko akwai duk duniya ba za ka je gun wani likita ka ce dan Allah ka min tiyata ka cire min hasara daga zuciyata ba ko ka cire min annabi manci ko ka cire min misali mugunta ko zalunci ko munafunci ko kafirci ko kaza ba a Qur'ani shi kadai ne zai baka wannan magani haka dan in kana da damuwa ba maganin da zai warkar da kai ke sa idan mutun ya samu matsala na damuwa galibi maganin bacci ake ba su wake bacci kai bacci da ka manta da damuwa amma matsalar kana farka kuma sai damuwar ta dawo in zaka yi baccin awa 10 idan ka farka zaka saki tuna wannan abu haka ne ko ba haka ba ke sa ita zuciya ba ta da likita in ba Allah ba subhanahu wataala to likitan kuma shine alqur'ani zikirin Allah subhanahu wataala duk damuwar da kake ciki ka rike zikiri yanzu adal misali ka dauki annabi Yunus da ya shiga cikin damuwa da bacin rai ya bar gari ba da umarnin ubangiji ba shine laifin da yayi annabi ne Allah ya aiko shi yana wa'azi duk abin da aka mishi baya barin wannan kasan da aka turo shi sai in Allah ne yace bar garin yasa duk abin da aka yi wa annabi a Makka na zalunci da rashin mutunci da cutarwa bai bar Makka ba sai da Allah ya bashi umarni ina fata an gane to annabi Yunus sai ya bar garin da yake akan yayi kushi kowa yake musulunta yayi wa'azi an kiya karba sai ya bar garin akan hanyar shi ya shiga jirgin ruwa sai ga jirgin ruwa na tangal-tangal yana neman ya nitse to sai aka ce jirgin na lodi ya mishi yawa idan jirgin mutum 10 zai dauka in an kara 11 dole a cire mutum daya to ya za a yi a irin wannan ne malami suka ce in kuna tafiya a cikin jirgin ruwa sai aka ce jirgin ruwan nan mutane sun yi yawa ya kamata a rage mutane kuma ana tsakiyar teku ya za a yi wannan shine abin da ke faruwa a irin mutanen mayan Afirka da ke tafiya kasashen Europe su je Libya su hau jirgin ruwa ko jirgin ruwa ya kife da su to sai aka ce a za a yi wasu suka ce to a duba tsofaffi a ciki ta ce duk kan dama kun sha duniya shekaran ka 70 ya kamata kai hakuri ka faɗa shekara 40 a kama tsoho a wurga shi a cikin ruwa aka ce a wannan zalunci ne dan shekara 70 wace maka ya gaji da duniya ai bai gaji ba ai to ya za a yi sai malami suka ce ƙuri'a za a yi mutum nawa ake so a cikin jirgin nan a ce mutum 10 mutum nawa ne a cikin mutum 15 sai direban jirgi ya samu takarda ya rubuta jirgin ruwa guda 10 teku guda 5 sai a nare idan an nade sai a cakuɗa su sai a zuba kowa zai ya dauka da ka hado jirgin ruwa sai ka su jini shukuri ka gode wa Allah ka tsira kana daukan teku to fa kwanan ka ya kare jama'a su taru su kama ka da karfin tsiya su ruga ka ciki ina fata an gane har sai an rage mutum 5 a haka suka ce saboda me gwanda a kashe mutum 5 goma su tsira akan 15 gaba ɗaya su mutu kun fahimci wannan abin da kyau da wannan ne wani daga cikin gwamnonin kasar nan ko ɗan Rufai ne ko makamanci ko wane ne yake cewa ƴan ta'addan da suke damun mutane a cikin daji dan me ba za a je a musu ruwan wuta ba ta sama a samu air force da jirage su sake bama bamai duk aka ce su wai sai aka ce to ai akwai waɗanda kuma innocent mutane ne wanda su ƙauyukan su ne ke kusa da wajen sai ya ce ah to ai gwanda aka shiga ƙauyukan sauran mutane su rayu saboda misali a jaha akwai wajen mutum miliyan 3 an hana su zaman lafiya to gwanda aka shiga mutum 10,000 dan miliyan 3 su zauna lafiya wannan maganar da yayi ana ganin kaman tayi tsauri amma ya dace da shari'ar musulunci shi yasa idan mace tana da ciki za a yi tiyata sai likitoci suka ce ɗayan biyu za a yi ko ita ta mutu a fidda ɗan ko ɗan ya mutu ita ta rayu duk malaman musulunci sun ittifaki ɗan za a kashe ita a barta ina fata an gane dan ita ɗin tabbas ce kun fahimci wannan abin da kyau to shi yasa in aka zo akan kubutar da mafi yawa ne waɗanda suke kaɗan su yi sacrifice ina fata an gane shi yasa Najeriya muna da mutane wajen miliyan 220 amma sojojinmu gaba ɗaya da jami'an tsaro ba su wuce miliyan 1 ba to kun ga aisu sun ba da rayuwansu ne don kare mutum miliyan 200 ko da duka za su mutu kun fahimci wannan abin da kyau amma an yi abin haka yake a ƙasar nan kuwa yana da wahala to a nan abin da nake so na ce shi ne annabi Yunus aka yi ƙuri'a sai ta faɗo a kan shi da ta faɗo a kan shi shi sai ya ɗauko teku jama'a suka ce to fa ba ruwanmu da kai liman ne kai haƙuri kawai ka tafi annabi Yunus aka jefa shi cikin ruwa yana faɗawa kifi sai ya haɗe shi dan akwai kifin da girman shi in ka gani zaka yi mamaki naga kifin da aka ɗauko shi a trailer kifi guda ɗaya irin motocin nan ne masu ɗaukan kayan nauyi ɗin nan suka zo suka ɗauke shi ta ɗora akan trailer irin masu ɗaukan container ɗin nan an nuna shi a gidajen TV ko a Australia ne ko a ina ne to kaga irin wannan kifi mutum 10 sai cinye su yana fadawa wannan kifin kawai sai ya haɗe shi to da ya shiga cikin kifin nan akwai wanda zai tsiratar da shi gashi a cikin teku gashi a cikin teku kuma a cikin kifi kaga kwana kare amma sai dinga karanta la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin ya dinga maimaita wannan kalma la ilaha illa anta wannan tauhidi ne babu abin bautawa bisa ga cancanta da gaskiya sai kai ya Allah subhanak sarki ya tabbata a gare ka yace inni kuntu minaz zalimin lalle tabbas ni na kasance daga cikin masu laifi na maka laifi ya Allah na zalunci kenan Allah ka gafarta min ya dinga karanta wannan kifin sai ji kaman cikin shi ya kama da wuta dole ya tafi har bakin teku je amayar da shi yace ya ci mai tsada annabin Allah ya hadi dole je zubar da shi to anan kun ga halin da ya shiga me ya fitar da shi zikiri ambaton Allah to kai ma duk halin da kake ciki yasa annabi yace ina mamakin mutumin da zai shiga wani hali ya manta da wannan kalma la ilaha illa anta subhanaka inni kunti minaz zalimin matsala ce ta rashin lafiya an kasa gane kanta ki ta karanta wannan abu matsala ne na aljanu matsala ne na nauyin bashi matsala ne na tsakaninki da mijinki ko menene kai ta yin wannan abu ina fata an gane shi yasa ka yawaita istighfari in ka shiga cikin damuwa shi yasa wani daga cikin magabata yace duk koda matsala ce ta gida an kasa gane kanta rikici an kasa sasantawa a ce su je su yi ta istighfari to su yi ta istighfari Allah ta'ala ya ganar da mu to alqur'ani yana cike da alkhairi shi yasa Allah ya rantsuwa da shi yace ya manzon Allah kai fa mai gaskiya ne cikin abin da kake isarwa zuwa ga mutane cewa tashin alkiyama gaskiya ne hisabi da sakamako gaskiya ne Allah yace walakinnal jahidina lam yu'minu bidhalik amma kafurai masu musu da kai ba su imani da haka ba Allah sai yace bal bari ma dai ajibu suna mamaki ne su kafurai cewa an ja'ahum munzirun minhum mai gargadi ya zo musu daga cikin su su mamakin da suke ya za a cewa an turo mana annabi mutun irin mu fa qala al kafirun sai kafire suka ce hada shay'un ajib lalle wannan kan abun mamaki ne abun mamaki ne wa mutun ya tashi yana ce mana wa Allah ne ya aiko shi a in gaskiya ne kamata a turo mala'ika haka sai suka dinga fada Allah ya ce ma mana annasu an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula ba abun da ya hana mutane imani a lokacin da shari'a ta zo musu sai suka dinga cewa yanzu mutun za a aika mana annabi Allah ce kul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kace da su ya kai Muhammad inda a ce a bayan kasa mala'ika zai zo yi tafiya a nisai da mu aika mala'ika idan aka aika mana mala'ika annabi wallahi ba za mu iya ba zai zo sallan asuba har gari ya waye biyu ruku ba yana ta karatu zai iya ruku yayi awa daya awa biyar an zo sallan asham har ayi as-salatu ba gama ba to ai zai imani da shi ba ina fata an gane dan mala'ika baya cin abinci baya shan abun sha baya bacci ba sa gajiya su haka Allah halicce su ba abun da ke damu su abincin su shine zikiri da yajin yunwa sai ta subhanallahi sai ji akushi fata an gane to kai kuma fa dan adam ko ba haka halitta shi yasa Allah yana daga cikin rahaman shi ya aiko da mutun irin mai zama annabi saboda yana cin abinci yana jin yunwa yana jin kishirwa yana shan ruwa yana gajiya ya huta yana jin bacci ya kwanta yana da mata yana da yaya ya aura ya aurar ina fata an gane yana rashin lafiya yana jin zafi yana jin sanyi to ya san irin damuwar mu shi yasa shi kadai ya kamata ya zo ya mana wa'azi dan shine yake daidai da mu ta wurin halitta amma ba daidai da mu ta wurin daraja ba da falala da alkhairi da albarka da komai annabi mutun ne kaman kowa da dan adam ne ko bawan Allah ne ba mutun bane kaman kowa a wajen daraja da falala da komai a komai kuma ya tsallake kowa da komai Allah sa mu dace Allah ya ce to bal ajibu an ja'ahum mundirin minhum su kafire suna mamaki ne cewar mai gargadi ya zo musu minhum daga cikin su daga gare su dan me za a aika mutun irin su fa qala al kafiruna hadha shay'un ajib kafire suka ce wannan kan lalle abun mamaki ne sai Allah ya ce mi
a idza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id
suka ci gaba da cewa a idza mitna yanzu shin idan mun mutu wa kunna turaban aka kuma bunne mun ka zama turbaya muka rididdige muka zama kasa mu za a saki dawo da mu a karo na biyu zalika raj'un suka ce lalle wannan dawowa ne fa'idun mai nisa ma'ana abu ne wanda ba zai yi ba su a tunanin su mutun ya mutu an tona rami an bunne shi ba bayan shekara 20-30 ya riddige ya zamo kasa ko kuma annabi yazo yace musu za a ƙara dawo da su suka ce wannan ba gaskiya bane ba saboda kafirci tiyo baka yi mamakin ya aka halice ka ba sai kai mamakin za a dawo da kai ina fata an gane yanzu da kera mota da gyara mota wanda yafi wahala wanda ya kera yafi wahala shi yasa samar da abu yafi wahala akan gyara shi ko dawo da shi an fahimci wannan abin da kyau idan Allah halitta mutum bai gagare shi ba a karon fari ya halicci mutum halitta wacce take cike da abin mamaki a lokacin da kake cikin ciki ya kake rayuwa ba wanda ya sani sai Allah aka haifi mutum yana da rauni har ya zo yayi wayo har ya zo ya fara zama ya fara rarrafe ya fara tafiya yana faduwa har ya zo ya zama wani abu kaga wai shi nan yafi karfin kowa yana Allah ma bai isa ba Allah ya ce kar a yi ce sai an yi Allah ya ce a yi ce ba zai yi ba kaga wannan akwai rashin hankali a ciki kuma sanin kowa ne zaka koma ga Allah ɗin ka mutu kisa babu wanda fa bai yadda cewa ba zai mutu ba kisa aka ce da wani wai an ce yawan exercise yana ƙara tsawon rai kaga wannan maganan ba hankali a ciki idan kana kula da abincin da kake ci kana kula da diet ɗinka baka cin ababe masu cutarwa kana kula da abin da kake sha baka yawan shan zaki kuma kana yawan motsa jiki to zaka mutu cikin koshin lafiya ina fata an gane amma cewar ba zaka mutu ba wannan ba gaskiya bane wata tsohuwa na gana hira da ita tana kullun za ta fita da safe tana tafiya amma baturiya ce za ta tafiya kamar da ganin zuwa jeka da farita dawo a kafa kullun kuma da asusuwa za ta fita za ta tafiya kamar kilomita 3 kaga ina ga jeka da farita kai kilomita 3 daga nan sai ake ta kuma da yamma za ta ƙara yi ita kullun aikin ta kenan sai aka ce oke me yasa kullun kike wannan sammakon ana masifan sanyi sanyi irin na kasan turai amma ya kin fita tace ba ta so ta mutu kaga ga wayewa ga komai amma ba hankali sai duk wanda ba shi da imani ba shi da hankali imani da musulunci ka gane Allah shi yake halitta shi yake kashewa shi yake tsara duk abin da ke gudana a ban kasa ka gane wannan din kai imani da shi babu hankali sama da wannan ƙaryata hakan kuma shine cikakken mara hankali to anan su suna gani a idza mitna wa kunna turaban yanzu idan muka mutu muka kasance kasa za a sake dawo da mu karo na biyu suka ce zalika raj'un wannan dawowa ne ba'idun mai nisa ma'ana abu ne ma wanda ba zai yi ba zai yi ba zalika din na yahudu ila mahallin naza wa huwa ruju'u ila hayat maratan ukhra sai Allah ya ce mi
qad alimna ma tam
قد علمنا ubangije ce hakika mun san matan usul ard minhum abinda kasa take tawayewa minhum daga gare su ma'ana qad alimna hakika mun san matan usul ard minhum abinda kasa take tawayewa daga gare su abinda kasa take cinyewa bi ma'ana duk wani kashi ko wani tsoka ko wani menene da kasa ta cinye na mutum Allah ya ce hakika mun sani duk inda yake a ban kasa mun sani wa indana kitabul hafiz sannan kuma littafi mai kiyayewa a wurin mu yake littafi lawhil mahfuz wanda Allah ya rubuta komai a cikin shi Allah farkon abin da Allah ya halitta kamar da ya tabbata cikin hadisi awwalu ma khalaqa Allahul qalama farkon abin da Allah ya halitta a cikin duk halittu gaba daya shine alkalami Allah sai ya ce da shi uktu alkalami kai rubutu alkalami ne mai rubutu da kanshi wa yake da irin wannan alkalami ba wanda yake da biro wanda yake rubutu da kanshi ko shugaban kasa ko sarki ko wane ne ko shugaban majalisar ɗinkin duniya ba wanda yake da wani biro ka ce kawai biron nan tashi ka min rubutu zai yi babu shi amma alkalamin Allah shi da umarni yake ba shi rubuta sai rubuta kamar da zai bada umarni ruwan sama ya sauko rana ta fito annabi yazo kaga umarni Allah ke ba su kawai suke aiki to Allah sai ya ce da alƙalami kai rubutu sai ya ce me zan rubuta Allah ce ka rubuta duk abin da zai faru tun daga yanzu har tashin duniya ya dinga rubutawa ya dinga rubutawa za a yi wani za a yi kaza za a yi kaza za a yi gombe za a yi bolari za a yi miyeti duk sai da ya rubuta duk abin da za a yi ba abin da Allah ba abin da alƙalamin bai rubuta ba to wannan rubutun ya yi shi ne cikin lauhin mahfuz da Allah ce bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz duk wani abu da zai faru a rubuta to anan malamai suka ce kaddara da Allah ke rubutawa sun kasu kashi biyu akwai abin da Allah ke rubuta wanda mala'iku sun sani saboda sun gan shi a cikin lauhul mahfuz Allah ya nuna musu akwai wanda kuma ya bar shi a cikin ilimin shi na gaibu babu wanda ya sani shi yasa sai annabi ya ce idan kana son abu kaza ka aikata abu kaza kaza zai faru to ko da Allah ya rubuta kaza zai faru da kai sai kana ta addu'a kana ta addu'a to ɗayan biyu ne ko abin ba zai faru ba gaba daya ko kuma Allah ya rage girman wannan abu ina fata an gane misali a ce Allah ya kaddara mota za ta buge ka sai kana ta addu'a kan wannan abu to wannan addu'an ɗayan biyu ko Allah ya hana motar ta buge ka ko kuma ta dan kuskure ka ka fadi amma in banda addu'an da za ta buge ka ne ka karye ka jijji ciwo sai an kai ka asibiti ina fata an gane yasa addu'a ba ku addu'an da Allah baya karba sai dai in baka yi ta ta yanda ya dace ba in ma ko Allah ya karba ya baka abin da kake nema a take ko ya musanya maka da wani abu daban wanda yafi wannan alkhairi ko kuma ya tunkuda wani bala'i da ke zuwan maka dalilin wannan addu'a ko kuma Allah ma ya ajiye abun sai ran tashin kiyama a baka aljanna kaga babu hasara cikin addu'a kenan to Allah ya ce wa indana kitabun hafiz littafin da ke kiyaye komai yana wurin mu inji Allah subhanahu wataala ma'anan wannan maganar shine waɗanda suka mutu aka binne su suka zama kasa ai da ba mun san su akwai sunan su akwai misali lamban su akwai kaza ina bada misali ne information din su duka full detail din su yana wurin Allah subhanahu wataala ya san inda suka mutu a lokacin da suka mutu yaya suka mutu a ina aka binne su iya kasan da kashin su da nama da ya koma kasa iya wannan kasan Allah san a ina take ran tashin kiyama umarni zai ba ta kawo ta hade ta koma mutum sai ga mutum ya dawo da ranshi Allah ya sa mu cika da imani sai Allah ya ce
bal kadzabu bil haqqi lam ma ja'ahum fa hum fi amrin marid
Allah ya ce bal bari ma dai kadzabu bil haqqi sun kare ta gaskiya ne lamma ja'ahum a lokacin da gaskiyan ta zo musu ai inna ha'ula'il kafirin lalle waɗannan kafiran basu takaitu kadai bi inkarihim lil ba'thi da inkarin su da tashin kiyama ba bal ja'u bima huwa ashna'u wa abda'u minhu sun zo da abin da yafi wannan muni an ce za a tashi kiyama suka ce ƙarya ne an ce za a yi kaza sun ce ƙarya ne an ce za a yi kaza suka ce ai su ba ma wannan bane ke damu su na daga cikin su a wurin su abun mamaki a ce in sun mutu za a tada su to shine Allah ya ce bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum sun kare ta gaskiya ne a lokacin da gaskiya ta zo musu fahum su waɗannan kafiran fi amrin suna cikin wani al'amari ne marijin wanda yake cike da ainihin kokonto da rikitarwa domin kalmar marij yana daukan kokonto yana daukan rikitarwa to kaman duk wanda yace wai baza a tada shi ba in ya mutu ai wannan bashi da hankali ma yana cikin rikitaccen al'amari kenan shi yasa Allah ya ce duk waɗanda suke karyata cewa za a tashe su suna cikin rikitaccen al'amari akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya bada labarin wani mutum wanda shi a rayuwar shi bashi da aiki sai sabon Allah kullun saba wa Allah yake har tsufa ta cin mishi sai ya tara ƴaƴan shi yace to kun gani fa girma ya zo zan iya mutuwa a kowane lokaci amma in ina sanar da ku ni kan tsakanina da Allah akwai matsala dan bani da wani aikin alkhairi kullun sabon Allah nake to ina tsoron in na mutu Allah ya kama ni ba zan share ba to zan yi duk dabaran da zan yi kar Allah ya kama ni shi a wayin shi kenan sai ya ce wa ƴaƴan nashi idan na mutu kar ku kuskura ku binne ni a Najeriya nan naga wani mutum an saka a social media wanda zaka mamakin irin bakin jahilcin da wadansu suke ciki a wani kauye ne yace wa shi ya ga yawa yaran shi ba in ya mutu kar a binne shi wa dora shi a saman bishiya saboda yana jin tsoro idan mala'iku suka kama shi zai samu matsala to kaga labarin da annabi ya bayar gashi muna ganin shi zahiri a yanzu wa yace a gina wani abun nan mai kyau a aje shi to saboda haka wannan mutumin sai ya ce ƴaƴan shi idan na mutu kar a binne ni a samu gawana a kona in aka kona sai na yi kurmus a maida ni toka sai a ainihin watsa cikin teku shi kenan kunga Allah ba zai kama ni ba abin da ya gaya wa yaran shi kenan to su kuma suka zartar da umarnin mahaifinsu a kwana a tashi da tijin kwana ya kare suka ce to dama babanmu ya ce idan ya mutu ga wasiyan da ya bar mana mu kona shi sai ya zamo toka a ibi tokan aje cikin teku a watsa tokan ruwa ya tafi da shi shikenan Allah ba zai kama shi ba da aka aikata wannan abu suka dauko gawa suka kona suka ibi toka da abubuwa suka je suka watsa cikin teku annabi ya ce ana watsawa cikin teku Allah na tada shi Allah ya tattara wannan tokan da komai da gawayi da menene ya mai da shi mutum da izinin Allah subhanahu wataala da kun fai kulu cikin sakan da ya kawai sai gashi hannun mala'iku yana zazzare ido Allah sai ya tambaye shi me yasa ka aikata wannan abun sai ya ce saboda tsananin tsoronka ya Allah ai bani da kirki ne na san ban kyauta ba duk yanda za a yi ne in gudu saboda ina tsoron haduwa da kai na san in na hadu kan kwana na ya kare yau kuma gani a hannu an fahimci wannan abin da kyau wata wani an kai shi asibiti bai ci tun da yake yana cikin ƙauyensu can cikin wani bai taba zuwa birni ba sai rashin lafiya ya kama shi ya dogon suma aka dauko shi aka kawo shi asibiti labari mai cikin wani irin littattafan labarun nan farka wanda zai daga suma ya ga likitoci da nurses a tsaya kan shi da fararen kaya kusan farin kaya suke sawa sai likita ya tambaye shi me sunanka ya ce to a duniya dai suna na wani amma anan sai abin da kuka ce wani babbar bare ne wannan abin wai shi wannan mutumin sai ya ce ya aikata haka ne saboda tsoron Allah Allah ya ce na gafarta maka kun ga Allah kenan ku duk abin da yayi ne saboda me saboda tsoro Allah ya ce to gafarta laka na gafarta maka saboda tsoro na da kake ji amma ire-iren waɗannan labarin annabi ya bada su ne sun faru a zamanin baya tun kafin shi ma a turo shi kare yau ka zo ka mutu ka ce kai ma amma irin wannan saboda Allah ya gafarta maka in ka faɗa ma ba za a yi ba Allah ya ce lalle su kan masu irin wannan tunanin suna cikin al'amari mai rikitarwa sai Allah ya ce mi
afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banainaha wa zayyannaha
ce afalan yanzuru shin ba za su yi duba ba su masu kareta Allah masu kareta tashin kiyama ila sama'i su daga kansu su kalli sama kayfa banainaha su tambayi kansu yaya muka gina wannan sama yaya Allah ya gina wannan sama khalaqas samawati wal arda bighairi amadin tarawnaha Allah ya halaki sammai da kasai ba tare da kuna ganin wani ginshiki da yake rike da su ba ka kalli sama da daddare a lokacin da babu hasken wata, sannan kuma babu haske a wurin da kake, a ce an dauke wuta duk gari ba wuta, ka kalli taurari, abin zai baka mamaki. Kuma kowane tauraron nan fa girman shi guda daya, in an gaya ma za ka yi mamaki. Akwai tauraron da girman shi fi girman duniyar da muke ciki, amma saboda nisan da ke tsakaninmu da shi muna ganin shi kamar wani kwayan zarra. Ina fata an gane. Yanzu kalli rana da muke hangowa gata nan yar karama, ba ta fi girman tafin hannun mutum ba, girman rana fi girman duniyar da muke ciki gaba daya. Amma nisan da ke tsakaninmu da ranan ya samu ce ganin ta karama. Ka san duk abin da kai nesa da shi za ka gan shi dan karami, kana kara zuwa kusa da shi yana kara girma. Haka ne ko ba haka ba? Ko da jirgin sama a in yana sama nan karami kake ganin shi, idan ya sauko fa sai kai mamaki. Za ka jirgi guda daya dauko kayan da tireloli za su dauka, kaya kawai, kaga ya dauko mutum 700, amma in yana sama sai ka dauka ko mutum 10 ba za su shiga cikin shi ba. Za ka girman shi ne fi girman ko keke wata fi shi girma. Amma wani jirgin in ka tsaya a gaban shi sai ka zama kamar kiyar shi, saboda girman da yake da shi. To girman taurari nan da muke gani, wani tauraron ya fi girman duniya gaba daya, in ba Allah bawazi aka ta wannan abu. Shi yasa sannan wani abu da zai baka mamaki na wannan saman da muke gani da tafiyar rana, a yanzu nan misali muna karfe a ce 10:11 saura minti 10, wata kasan kuma suna bacci gari bai waye ba. Ina fata an gane. A wata kasa yanzu su suna ma cin abincin sahur ne misali, wata kasa kuma dare yayi. An fahimci wannan abin da kyau? Sannan za ka iya tashi a sama kana tafiya ka ga rana tana tsaye cak, kamar ba tafiya take ba, ka yi tafiyan awanni. Misali ka tashi kamar daga Europe za ka je ka Canada ko America, a lokacin da ka tashi karfe kamar a ce 12 na rana, to su can suna kamar karfe 7 na safe ne ko karfe 6, to za ka zo ka yi tafiyan awa 8 ko awa 7, kana kara gaba ranar tana kara tafiya, sai ka sauka can kuma ganka sil kamar da azahar kake. Wato akwai ababen mamaki dangane da sararin samaniya, girman da sama ke da shi kada in ka kalla ya kamata ka girmama Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah ya ce afalam yanzuru ila sama, shin ba za su yi duba ba zuwa ga sama? Kaifa fawqahum, a saman su kaifa banainaha, yaya muka gina wannan sama? Wa zayyannaha, sannan muka kawata sama muka mata ado, muka mata ado da mi ado da taurari, domin waɗannan taurarin da suke sama Allah ya ce kaman ado ne ga sama. Sai ya ce wa malaha min furuj, sannan kuma saman ba ta da wani tsago tsago, babu inda ya tsage a sama. Dan zaka duk abin da aka mishi rufi za ka ga wata ran wani kuya tsage, a ce yana likin sai an zo an toshi. Amma duk girman da sama ke da shi Allah ce wa malaha min furuj, ba ta da wani tsago, babu inda ya kece, babu inda ake gyarawa tunda aka halicce sama kullun haka take, babu wani construction da ake, babu maintenance. Ka san duk abin da aka yana bukatar lokaci bayan lokaci ana gyara shi, ko a sake mishi penti, ko a sake gyara wani waje, ko a toshe wani wuri, ko a yi kaza ko a yi kaza, amma sama kullun haka take. Yau inda a ce dan adam ne yake kula da sama, da me zai faru? Wata ran za ta faɗo ne kowa ya mutu, saboda babu maintenance. Kamar da ake barin titunan mu suna lalacewa, saboda tituna suna lalace da dan adam ke kula da su. Wutan nefa na samun matsala saboda dan adam ke kula da shi, amma babu ran da rana aka ce rana ta dauke ana gyara, har yanzu gari bai waye ba, ana jira a gama gyara. An taba yin wannan? Ba taba yi ba a tarihi. Kullum aka take ta fito ta koma, ta fito ta koma. Ba ran da aka ce an makara watan Ramadan ana ta jira bai zo ba, an samu matsala, har an shiga Shawwal Ramadan bai zo ba, zai yi ba? Zai yi ba? Ko a ce aikin Hajji, watan Zulhajji bai zo ba, an makara ana ta jiran watan yaki zuwa? Duk abin da Allah ya tsara, ko a ce ana jiran Juma'a ba ta yi ba, ana ta jiran Juma'a ta yi zuwa? Babu shi. Tunda Allah halicci duniya da sakan ɗaya da minti ɗaya da awa ɗaya da kwanaki haka suke tafiya. Allah ce la shams yanbaghi laha an tudrika al-qamar walalaili sabiqun naharu kullun fi falakin yasbahun. Allah ce wa shamsu wal qamaru bi husban. Allah ya ce wa malaha min furuj, wannan saman babu inda ya tsage, babu inda ya kece. Wannan abu ne da ya kamata ya nuna maka girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai aya ta karshe Allah ya ce
wal ardh madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra abadin.
Allah ce wal ardh madadnaha, kasa kuma muka shimfuda ta. Allah ya shimfuda kasa, yace allazi ja'ala lakum al ardh firashan was samaa binaan. Allah shi ya sanya muku kasa ta zama shimfudi, yanda ka zaka shimfuda taburma ko ka shimfuda carpet, haka Allah shimfuda kasa. Ka kalli girman kasa, ka kalli fadin da kasa ke dashi. Ka tashi daga nan zuwa Sokoto, ko daga nan zuwa Lagos, ko daga nan zuwa Ghana, ko zuwa Niger, ko zuwa Kamaru, ko zuwa Sudan, kai ta tafiya a bayan kasa, shine farashinaha madadnaha, mun shimfuda ta dan amfanin ku. Ku gina gina akan ta, a gina gidaje, a tona rijiya, a yi tituna, a yi noma, a yi kaza, a yi kaza. Madadnaha mun shimfuda ta ne lakum, dan ku, dan amfanin ku, ba dan amfanin Ubangiji ba subhanahu wataala. Sannan Allah ce wa alqaina fiha rawasiya, sannan muka kakkafa duwatsu kuma akan ta, ya muka wurga rawasiya, manya-manyan duwatsu akan ta, tiraku. Dutsunan da muke gani dinnan fa a duniya su kamar sun danna kasa ne, inda a ce duk duwatsun da ke duniya gaba daya Allah zai dauke su, kasa za ta koma tana tangal-tangal. Yanda ka san ka shimfuda abu, ka dora duwatsu saboda kar iska ya daga shi, haka wannan kasan ma take. Shi yasa akwai abun mamaki dangane da Allah subhanahu wa ta'ala, da ya shimfuda kasan sai kuma ya sanya duwatsu suka danne ta. Shi yasa duk inda wani dutse yake to ya danna kasa ne. Shi yasa ce wa alqaina fiha rawasiya, a wani waje yace shamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Allah ya sanya duwatsu manya-manya a bayan kasa dan su danne kasa. Wa ambatna fiha, muka sirar da kuma sirrai a cikin ta. Kalli irin shuke-shuke da ke bayan duniyar nan, wani tsiron ba baka taba ganin shi ba. Ka kalli kurmi wanda ya taba zuwa kudancin Najeriya kawai, kaga surkukin jeji ka rasa wannan bishiyoyin waye ka faso. Kaga bishiya tsayin ta fi tsayin falwaya, kuma iyakai tafiyan kilomita kaza. Haka ne kuma Malam Isa ya dawo daga Port Harcourt misali kwanan nan, saboda mu nan bamu da irin wadannan jejin. Amma ko misali ka kalli irin forest na kwadannin nan da wajen Kanawa, zaka ga akwai abun mamaki a wannan abu. To amma akwai wanda fa haka kawai aka same su. Idan ka dauki jejin Amazon na Brazil, shine kurmi mafi girma a duniya gaba daya. Namun dajin da ke ciki ba wanda ya sanya wasu sai Allah. Miliyoyin bishiyoyin da ke ciki waye shuka su, ba wanda ya sani. Haka kawai aka gansu. Babu wanda ya ce shi ya halicci wani daji ko shi ya halicci wani kurmi. Shine wa ambatna fiha, muka tsirar da sirrai a cikin ta. Min kulli zawjin, daga kowane irin siffa na kowane tsirwa akwai. Bahijin, wanda yake kawatarwa, yake da kyawun gani. Da yanka kalli wani tsiro sai ga ya baka sha'awa, kuma Allah ne tsirar da shi, babu wanda ya dasa shi. Kaga da an yi ruwa sai kaga tsirrai suna ta fitowa. Wa ya fito da su? Allah. Da ruwa ta dauke su mutu su kara komawa. Allah ce tafsiratan, na yi wannan abun ne saboda ku sa ido ku lura wa zikira, sannan kuma akwai wa'azi, akwai gargadi. Li kulli abdin, ga dukkan wani bawa munibin, wanda yake mai da al'amarin shiga Allah subhanahu wataala. Bi ma'ana waɗannan ababe ya zamto amfanin su shine su nuna maka girman Allah, su sa maka tsoron Allah, su sa maka bin Allah sau da kafa. Shine amfanin kallon abubuwan da Allah ya halitta. Kai ko wani mutum ka kalla sai ya baka mamaki, ka ce kai Allah ya halitta ku. Kaga mutum jibjeki, ina fata an gane, ka ce kai Allah ya halitta. Kaga wani kuma dan siriri, ko duk Allah ne ya yi su. Kaga wani mutum dogo, wani ka sai a gaban shi ba sai ka yi mamaki. Amma mu nan Najeriya babu da dogayen mutane ne, sai ka je irin gabacin Afirka, irin su Kenya, irin su Ethiopia da sauransu, kaga mutum zankale ne mala da ka zo kai ka zama dan wada a gaban shi. Kaga wani mutum kuma dan wada yanda ka san turmi kuma duk halittar Allah ne, to ka kalli irin wannan ya sa maka jin tsoron Allah. Ina fata an gane, kaga an haifi mutum da wani irin halitta mai ban mamaki. Duk wannan Allah yakan yi su ne ya nuna cewa shi yake abin fa ba wani bane yake. Kaga mutum ya kware ya yi kaza yana da dukiya, sai ga ya samu wata matsala, babu wanda zai warkar da shi kuma sai Allah. Allah ka sa mana tsoronka, ka kara mana imani da takawa da kuma kyautata aiki. Nan ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu gobe abin da mun karanta nan, da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa. A jiya komanda ya yi magana akan asusun marayu ko na'am, wato wannan abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske. Abin da zan ja hankalin mu akai dangane da abin da ya shafi marayu, annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yake cewa duk wanda yake kula da marayu ko yake daukan nauyin su ran tashin kiyama ni da shi a aljanna, kamar haka annabi ya haka da hannayen shi guda biyu. To sai yasa duk abin da Allah ya hore maka ko ya hore miki a taimaka wannan asusu na kula da marayu, wanda kai ma wata ran din zaka gutu kuma zaka bar marayu ne, Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yudhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.